Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 2,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu saduwa da ku a yau Juma'a 30 ga watan Yuni na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace, a ba mu kanin labarai.
To ladan, yan sandan kasar Faransa sun ce an kama wani mutum da ke kokarin afka gungun mutane da mota a kofar wani masallaci da ke garin Créteil. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kuri'ar rage ayyukan wanza da zaman lafiya da ake gudanarwa a yankin Darfur na ƙasar Somalia da kimanin kashi 30 cikin 100. Kana jiya Alhamis, Amurka ta fara aiwatar da sababbin dokokin da suka buƙaci masu neman takardun izinin shiga ƙasar daga ƙasashe da galibi musulmi ne guda 6 su kasance suna da wata dangantaka ta kud da kud da wani danginsu ko kuma wata cibiyar kasuwanci a nan Amurka kafin su shigo.
Ba da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa a can garin Kwantagore da ke cikin jihar Niger mutane 4 ne suka rasa rayukansu ko garin Yaya.
Yara ne suka fito gidan kallon irin wasan kwallon da ake don karfe 5 haka zuwa 6 masu irin arzikin nan da suke kora ne suka fasa garkin yaran to ɗaya daga cikin yaran su aka kama shi suka yi ta duka.
Sai kuma a jihar Plateau inda cibiyar wanzar da zaman lafiya ta baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya musamman 'yan sanda wa'adi ko akan menene?
Ta yi kokari ta tabbatar da ta rubuta takarda ta apology ta ba 'yan jarida na wannan cin mutunci da suka yi ma wannan ɗan jarida.
To za ku yi cikakkun rahotanni game da waɗannan batutuwa sai kuma Juma'a Ali za ta shigo da shirinta na lafiya a uwar jiki, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran. Yan sandan kasar Faransa sun ce an kama wani mutum da ke kokarin afka gungun mutane da mota kofar wani masallaci da ke garin Créteil. Babu wanda ya ji rauni a lamarin na jiya Alhamis. Direban da ba a bayyana ba bai iya wuce shingayen da aka kafa kewayen masallacin ba bisa ga cewar yan sanda. Jarida Le Parisien ta buga rahoto cewa mutumin ya ce yana neman ramo gayya ne kan harin da kungiyar IS ta kai da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a Paris kwanan nan. Makon da ya gabata aka kashe wani mutum da dama kuma suka jikata lokacin da wata babbar mota ta kutsa kan waɗansu da suka je aikin ibada a daidai lokacin sun tashi daga wani masallaci a birnin London.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kuri'ar da ta sami goyon bayan dukkan mambobin jiya Alhamis na rage ayyukan wanzar da zaman lafiya da ake gudanarwa a yankin Darfur na ƙasar Sudan ta Kudu da kimanin kashi 30 cikin 100. Ƙudurin da Birtaniya ta gabatar ta samo asali ne bisa la'akari da ingancin harkokin tsaro da aka samu a Darfur da kuma matsin lamban da Majalisar Ɗinkin Duniya take fuskanta daga Amurka. Wata buƙaci a rage $600,000 daga ayyukan wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanarwa. An shafe kimanin shekaru 10-15 ana fama da matsaloli a yankin Darfur tun bayan wani rikicin ƙabilanci da ya ɓarke na adawa da gwamnati da ya haifar da mai da martanin sojojin gwamnati da goyon bayan 'yan tawayen ƙasashen Larabawa. An dai kashe kimanin mutane 300,000, sama da miliyan 2 su ma suka ƙauracewa matsugunninsu. Kamfan ruwa da kuma yunwa sun ƙara asasa wahalar da suke fuskanta a wannan wurin.
Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Turkiya Mevlüt Çavuşoğlu ya shaidawa 'yan ƙabilar Cyprus na ƙasar Girka su daina tunanin cewa dakarun ƙasar Turkiya 35,000 za su fice daga tsibirin da ke fama da rarrabuwar kawuna. Wannan ne mafarkinsu, ya kamata su farga daga wannan mafarkin su kuma yi watsi da shi, a cewarsa jiya Alhamis a wani taron tattaunawa ta wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Crans-Montana, ƙasar Switzerland. Cavusoglu ya ce ya kamata tattaunawar da ake yi a halin yanzu ta zama yunkuri na ƙarshe na warware rikicin da aka shafa shekara da shekaru ana yi kan mallakar Cyprus. Jami'in diplomasiyan ya ce ba za su ci gaba da tattaunawa har abada ba. Takwaran aikinsa na ƙasar Girka Nikos Kotsias ya ce Turkiya a nata ɓangaren ita ma ta sha nanata matsayinta. Bukatar da 'yan ƙabilar Cyprus na ƙasar Girka suka gabatar cewa dakarun ƙasar Turkiya su koma na ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo cikas a yunkurin haɗa kan tsibirin da ke tekun Baharin bayan shekaru 43.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Jiya Alhamis, Amurka ta fara aiwatar da sabbin dokokin da suka bukaci masu neman takardun izinin shiga kasar daga kasashen da galibinsu musulmi ne guda shida su kasance suna da wata dangantaka ta kudda-kudda wani danginsu ko kuma ta cibiyar kasuwanci a Amurka kafin a ba su izinin shiga kasar. Manyan jami'an gudanarwa sun yi bayani jiya Alhamis kan yadda jami'ai za su tantance takardun masu neman izinin shiga Amurka daga kasashen Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da kuma Yemen. Sabbin dokokin sun fara aiki ne jiya Alhamis da karfe 8 na dare. Za a kyale waɗanda suka kammala shirin zuwa Amurka kafin ranar 6 ga watan Yuli su shiga ƙasar. Waɗanda suke da shirin ziyarar ƙasar bayan wannan ranar kuma za a bayyana yadda tsarin zai shafe su a wani lokaci nan gaba bisa cewar wani babban jami'in gwamnatin ƙasar.
Daga ƙarshe fadar White House suna kare rubutun da shugaba Donald Trump ya aika ta hanyar Twitter yana gwale wata fitacciyar mai sharhi a talabijin jiya Alhamis. Trump ya wanke Mika Brzezinski da ke gabatar da wani shirin talabijin da ake kira Morning Joe da saurayinta Joe Scarborough. Mutanen sun bayyana cewa sun je gidan Trump na Mar-a-Lago da ke jihar Florida domin shirya yin hira da shugaban ƙasar mai jiran gado wata ɗaya kafin a rantsar da shi. Nan da nan 'yan majalisar dokokin Amurka sun kushe kalaman shugaban ƙasar kan fasalin mai gabatar da shirye-shiryen talabijin ɗin. 'Yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican su ma sun kwaɓi Trump.
Duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara da batun mutuwar mutane hudu a garin Kwantagoro da ke cikin jihar Niger, Najeriya sakamakon arangaman da aka yi da wasu samarin garin da kuma 'yan banga. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kimanin mutane hudu ne aka ba da labarin cewa an kashe tare da ƙona ofishin 'yan banga a wani rikicin da ya barki a tsakanin mutanen garin Kwantagoro ta jihar Niger, Najeriya da kuma 'yan banga da ke aikin sa kai domin tabbatar da tsaro a yankin. Bayanai dai sun nuna cewa mutanen garin na Kwantagoro sun fusata ne a sakamakon kisan gillar da aka yi zargin cewa 'yan bangar sun yi ma wani matashi bayan da suka kama shi a cikin waɗanda ake zargin sun aikata wani laifin da kawowa yanzu ba a tantance ba. Muhammad Nura Usman da lamarin ya faru a yankin su ya yi mun ƙarin haske ta wayar salula.
Abin da ya faru dai yara da suka fito gidan kallon wasan ƙwallon da ake yi karfe 5 haka zuwa 6 masu irin askin nan da suke kora ne suka fasa garkin yaran. To, ɗaya daga cikin yaran su aka kama shi suka yi ta duka shi ne ɗan gidan ladan da wanda ya mutu. Bayan an dawo da gawan shi mutanen unguwa suka yi zanga-zanga aka je aka kona ofis na vigilante
na 'yan banga din.
Su kuma 'yan banga sai suka yi fito na fito da mutane suka je wannan gidan yanda suka kashe wannan yaron suka yi ta jifan gidan suna bugun gambun gidan suka tarwatsa mutanen gidan da har suka yi ta halibe wasu ka kuma sake halibe wasu yara maza guda uku da wata mace guda ɗaya kuma presently yanzu halin da ake ciki.
Yanzu mutum nawa aka kashe a nan wurin?
Yanzu dai bayan wannan yaron da aka kashe ga sun halibe wasu mutum uku an kai su asibiti su ma sun mutu da kuma wata mata guda.
To, na yi kokarin jin ta bakin shugabannin 'yan bangar amma lamarin ya ci tura. Domin kuwa na kira lambar wayar sakataren kungiyar 'yan bangar mai suna Malam Sani Sakatare amma wayar tana kashe. Rundunar 'yan sandan jihar Nejan ta tabbatar da aukuwar lamarin, amma kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ce kawowa yanzu ba su tantance yawan adadin mutanen da aka kashe ba.
Ni ban da kiman wanda suka mutu yanzu, dabbar su suna kan aiki yanzu, har yanzu ba ba su zuwa wajen ba. In sun dawo daga wajen za mu gani mutum nawa suka zo kan zafi asibiti, mutum nawa aka jima raunin, mutum nawa kuma suka mutu.
Na'am, yanzu muna cikin dare kusan karfe 10. Ana yawo mutanen ku sun bari ana yawo wurin koko dai wani hali yake ciki.
Ana nan dai ana kan wannan aikin sun dai an dai ce dai an dai sami amfantar da abin yanzu.
Ko a makon jiya ma an samu wani rikicin da yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 3 a lokacin da aka yi wata arangama a tsakanin 'yan bangar da kuma 'yan sanda a can yankin Alawa da ke karamar hukumar Shiroro. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Ku zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Allah ya ƙara kare mu. A can jihar Plateau ku, cibiyar wanzar da zaman lafiya ce ta baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya wa'adi game da cin zarafin da aka yi wa wakilin gidan rediyon Deutsche Welle, wato Ibrahima Yakuba. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Cibiyar wanzar da zaman lafiya da adalci a Afirka, wato Center for Conflict Solution and Justice in Africa, ta ba da gwamnatin Najeriya wa'adin mako guda da ta gaggauta maidawa wakilin sashen Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle da ke Kaduna, Ibrahima Yakubu, da dukkan kayayyakin aikinsa da ta lalata. A taron manema labarai da kungiyar ta kira, shugaban kungiyar Suleiman Shaibu Shinkafi ya ce bai dace a ci zarafin 'yan jarida ba, kasancewar su ne ido da kunnen al'umma.
'Yan jaridu su ne kare talakawa, su ne ginshikin talakawa. Idan bala'i ya taso ko kuma aka ci haƙƙinmu ko kuma aka danne mana haƙƙi, 'yan jarida su ne za su je su taimaka, su yi ihu, su yi magana a tare a hana. To yau ga su an zo, su kuma su ake ci ma mutunci ba dan komai ba, saboda sun je yin aikinsu. Don haka mu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ba mu yadda da wannan cin zarafi da aka yi ma wannan ɗan jarida ba. Ultimatum muke so mu ba wannan gwamnati na sati ɗaya, mun ba ta sati ɗaya ta yi ƙoƙari ta tabbatar da ta rubuta takarda ta apology ta ba 'yan jarida na wannan cin mutunci da suka yi ma wannan ɗan jarida. Bayan haka nan kuma su biya shi gadget, hukumar 'yan sanda ta tabbatar da ta biya shi duk kayan na'urorin shi da aka lalata. Bayan wannan kuma a tabbatar da dukkan irin wannan al'amari na cin mutunci ba zai sake faruwa ba a wannan ƙasa ta Najeriya. Idan kuma ba a yi mana haka nan ba, wallahi za mu je zanga-zanga sai mun tabbatar da duniya cewa lalle ga abin da Najeriya take ciki, kuma ga abin da suke.
Shugaban kungiyar Center for Conflict Solution and Justice in Africa, kungiyar da ke kare haƙƙin 'yan adam, Dr. Suleiman Shaibu Shinkafi. Ita mahajiya Hadiza Suleiman ta ce 'yan jarida suke taimakon talaka, shi ya sanya suka fito don kwatar wa Ibrahima 'yancinsa.
Duk wani talaka ya san rayuwar shi, 'yan jarida na taimaka mai ciki. Saboda me? Duk wani abu ya faru ga mutane talaka da ba za su iya hukuma, suka ga ba za su iya ɗaukan ɗawainiyarsu ba, daga 'yan jarida suke zuwa su faɗi, 'yan jarida ya watsa duniya, surutu in yayi yawa sai ki gani har an samu wanda zai fito ya zo ya taimaka. To yau kuma aka ce su za a taɓa, ai an taɓa mu.
Shugaban kungiyar 'yan jarida a Najeriya reshen jihar Plateau, Yakubu Tadi, ya ce kamata ya yi hukumomi su ba da kariya wa 'yan jarida ta yadda za su gudanar da aikinsu ba tare da tsoro ba.
Ai ya kamata National President na NUD a tashi akan wannan magana. In ba haka ba, yanzu ana duba zuwa 2019, me zai faru da 'yan jarida? Ana so a ba 'yan jarida tsoro kenan, su ji tsoron aikinsu. In an ci zalin mutane a nan, in sun faɗa sai a ja musu abin da aka yi, to nan ina za ta kai 'yan Najeriya?
A ranar Juma'a da ta gabata ne dai hukumomin tsaro suka damƙe Ibrahima Yakubu yayin da yake ɗaukan rahoton zanga-zanga tsakanin 'yan ƙungiyar Shi'a da wasu al'umman kasuwar Bacci a Kaduna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ko Allah ya kyauta, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo nan ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 14 har da daƙiƙa 33, ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitanku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi kokarin ansa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To yau za mu fara ne da wasikar Hassan Alhaji ko Afogone, jihar Nasarawa. Ya ce wai wasu mata wai idan suka haihu so daya kuma ba sa kara haihuwa, me yake kawo haka?
To wannan wani lokaci ikon Allah ne, waɗansu matan suka haihu so daya, wani lokaci mahaifan ne wani abu ke faruwa, ko kuma ba ma matan kaɗai ba, wani lokaci wani abu kuma daga namijin yake.
Ko kuma dai Allah ya nufa mace daɗe kawai za ta haifa?
Domin wani lokaci ba mu tabbata sai an bincike. Yanci kin san wuraren in dai mace bata sake haihuwa sai a ce laifin matan ne, amma wani lokaci mazan mu ma wani lokaci laifinmu ne. In dai wannan ya faru ya kamata a je a yi bincike sosai.
To malamin ya sake wata tambaya.
To
ya ce wai mace so nawa ya kamata ta haihu?
Kin san yanda Allah ya halicci, ya halitta Allah. Akwai abin a mahaifan mata, akwai abubuwa da ake kira kwan mahaifa wanda ke haduwa da maniyyin namiji sai ta yi ciki. To kowane mace ana haifanta da waɗannan da yawa a ciki, to wannan kuma sai ikon Allah, ba za mu iya cewa ga yawan ƴaƴan da za ta iya samu ko ba za ta iya samu ba.
Ko kuma so nawa ne za ta haihu, ko kuma kila yana nufin likita kaga kamar yanzu akwai wasu mata idan duk lokacin da za su haihu aiki ake musu a fiddada. Wasu za ka ga in sun yi haihuwa uku a ce su daina haihuwa, wasu kuma za su kai har hudu.
To akwai wasu matan suka haihu so daya. To mahaifan wani abu kan same ta. Wani lokaci in mata haihu din sai an yi aiki sosai dan ya fito. Wani lokaci akwai wani abu da ke haduwa da mahaifar da dan, wanda ake kiran placenta, inda komai ke bi ta ciki. Wasu matan wannan abin wani ana son wahalar fitar da shi. To duk waɗannan na ta faruwa haka aka ce mace da daina kawai kada sake haihuwa, domin akwai hatsari kwarai ga gare ta.
To irin wannan kamar yanzu aka ce ta daina haihuwa din, in ta haihu me zai same ta?
To nan sai kuma ikon Allah, likitoci za su yi da aiki, kin san komai na Allah ne.
Haka ne.
Saboda haka abinda ake jira shine kawai ta rage hatsarin wani abu ya faru zai karu.
To a saboda haka sai a bata shawara cewa kar ta kara haihuwa.
Sai a ce a bata shawara, ko kuma in za ta yi ma kowane lokaci dole likita ya rinka dubanta, ana auna ta kowane lokaci.
To sai kuma wasikar Malam Yusuf da ke can NNPC depo a can Jos Jihar Plateau, Nigeria.
To
yana so ne ka mishi bayanin abin da ke kawo ciwon shawara da kuma maganinsa.
Ajiya, abin da ke kawo ciwon shawara, akwai abubuwa da ke kawo ciwon shawara. Na farko, wani lokaci akwai wasu mutane wanda hantarsu, wani lokaci wani abu ya samu da ita, to wannan yakan sa idan mutum ya samu ciwon shawara. Kuma wasu yara aka haife suna da wannan suma. To akwai wasu ciwuka da suke kamar musamman ciwukan hanta, da waɗansu ciwukan jini sukan sa wannan ciwon shawara ɗin Hajiya.
To likita, ciwon hanta ne galibi mutane suke cewa ciwon shawara, ko ko akwai bambanci?
Yawanci abinda mutane ke gani duk yanda idon ke canzawa.
Ya wato ya zama kamar ruwan ɗorawa.
To in ya zama haka, shi yasa yawanci abinda ke yawanci mutane da ke da wannan yawanci suna ciwon hanta ne Hajiya.
Akwai magani ko?
In dai aka kama da wuri. Aka kama da wuri ana iya magani shi, kuma in dai ba a kama da wuri ba to kuma sai ikon Allah.
To yakan yi tsananin da sai an canja ma mutum hanta?
Kamar nan kasashe ya tsanani sai an dasin hantar mutum, akan yi a nan kasashen.
An taɓa yi aka yi nasara?
Ana yin nasara, akwai wanda sukan yi, ana yi kamar nan inda nake nan, akwai su Emory da su Emory na a kusa da CDC ɗinsu nan, to suna dasin hanta kowane lokaci.
Amma kafin a dasa hantar nan me ake nema?
To kafin a dasa hantar nan sai an binciki mutum, akan gwada abubuwa da yawa da sai sun dace.
Kuma an samu hantar sai an ga kamar hantar zai dace da jikin mutum kafin a dasa.
Sai kuma da hantar da dace da mutum, da abin aiki mai wuya ne kwarai da gaske.
To kuma kamar yadda ka ce, an aka kama da wuri ana iya warkarwa.
Inda aka kama da wuri ana iya taimakon mutum ma a warkar da shi. Kamar yanzu nan ma waɗansu masu irin ciwon hanta ɗin, yanzu an samu magani ma ko da ya yi tsanani ɗin ma ana iya warkar da shi, amma maganin da tsada kwarai da gaske yanzu nan.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin, amin.
To likita sai kuma wasikar Idris Ahmed tambayoyi guda biyu yayi.
To Hajiya.
Yace me ke ka ciwon kakkara ne? Kuma idan ya kama mutum me yi maganin sa? To da farko me ke kawowa ne?
To abinda ke kawo wannan ciwon abinda zan ce mara abinda ke kawo wannan ciwon shine wurin fata to wajen kumba ko akai fato wani lokaci in dai kaman kumbar ta janye ga baki daya wani lokaci ko wurin aka yanke kumbar ko kuma wani lokaci wadansu mutane sukan cije ta to in kumban ta janye kware to kwayan cuta kan shiga karkashin kumban sai ta soma kumburi sai yatsa ya soma kumburi in ya kumbure shi ke kawo wannan ciwon.
To akwai maganin da za a yi?
Eh akwai magani da ake yau na farko inda akwai ruwa sosai a cikin sa akan fitar da ruwa a tace shi a asibiti sannan akwai magunguna da ake bawa wanda zai ruwa kan da mutun Hajiya ko dake na san mutanen wani lokaci suka amfani da lemon tsami da sauran su
wayo
ko
to lemon tsami mutun ya sa a ciwo ba zafi likita
akwai zafi yawanci wannan yawanci mutane ga mutane haka amma abu mafi amfani shine kaje wani likita akwai yanzu magunguna da za a baka ka sha zai warkar da shi
in dai yayi ruwa din aka matse kuma akwai maganin da za a ba mutum ya
din in ba a cire ruwa shi ke yasa yake tsugi din nan
wato ya tama mutum zogi
ya tama mutum yana raɗaɗi sosai da zafi sosai
ko Allah ya sauke
amin amin.
To sai kuma wasika da muka samu daga wajen Abubakar ina ganin kaman ko wasika ta haɗin gwiwa ce ko kuma sunan inkiya ne Abubakar sannan kuma yasa Alhaji Usman a can jihar Kebbi Najeriya
to
yana son ko kuma suna son bayani ne game da ciwon baya me ke kawo ciwon baya ne?
To akwai abubuwa da yake kawo ciwon baya Hajiya.
To
na farko wani lokaci waɗansu mu in dai ko muka dauki wani abu bai kamata ba muka durkusa muka dauka to yana kawo wannan wani lokaci kuma muka so manyanta domin yanda jijiyoyin suke na baya din wani lokaci kaman kasusuwan bayan sukan gauce duk waɗannan suna kawo ciwon baya Hajiya.
To kaman in mutum ya dauki abu ne da yafi karfin shi ya kame ciwon bayan yan ana iya warkarwa ko ko in bai hankali ba ya dinga fama da ciwon.
Ya danganta irin
inda tsananin ciwon.
Tsananin ciwon. Yawanci ana iya inda in bai tsane to akwai irin motsa jiki da ake sawa mutum yayi in ya kwanta yanda yake motsa jiki to yakan ƙara karfin jijiyoyin to wannan yakan taimaka kware da gaske.
To kaman wanda kuma jijiyan ya goce kuma fa.
To wanda in ta goce ne to wani lokaci dole sai an je an aiki. Amma wani lokaci waɗannan su ma inda aka ba su abubuwan motsa jiki da za su yi watanni suna yarkan taimaka shi ba.
To waɗanda ake in an yi aiki game da ciwon baya nan akan samu nasara ko ko in mutum yana ciwon baya dinga kenan har iya rayuwarsa?
Yawanci inda aka in mutum na da ciwon baya aka yi aiki ana nasara yawanci amma akwai waɗansu ƙalilan wanda ba a iya musu komai.
Sai dai kawai su yi ta shan magani.
Sai dai su ci shan magani ko su yi ta yadda na ce motsa jikin nan yadda zai dinka taimakon su kowane lokaci.
Manyanta ba yi da alaƙa da ciwon baya ko?
Manyanta ma yana kawo shi Hajiya.
Wasu sun san manyanta sukan yi fama da ciwon baya?
Domin mutum na ta amfani da kasusuwan nan da muke jujjuya to yawanci in mutum ya so manyanta bayan shi na ciwo kowane lokaci wannan irin wannan sai dai kawai mutum ya ta motsa jikin yana ɗan shan magani akai-akai amma motsa jikin ya fi kyau.
To likita akwai wasu matan da in suna da juna biyu suna fama da ciwon baya su kuma fa?
To wannan in suka haihu wannan yana yakan warke nan domin nauyin ɗan da ke cikin ne ke jan su suke kawo ciwon baya.
To mai ciwon baya akwai yana da alaka kaman yanda ko yanda mutum yake kwanciya ko ko akwai hanyoyin da ya kamata mutum ya rika lura da su?
To yanda mutum ke kwanciya ne yana kawo kuma inda kana ciwon baya kuma inda kake kwanciya kuma shi ma yana da abin da zai sa ko ya karu ko ya ragu.
A saboda haka in mutum zai kwanta a katifa mai karfi kenan.
Mai karfi ko kuma mutum ya kwanta a ƙasa kawai ka sa tabar ma wani lokaci kwanta.
To yafi.
Yafi inda kana ciwon baya mai tsanani Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Ga wannan wasiƙa.
To.
Da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto.
To.
To shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne?
To ai tsagewar baki yanda muka yi magana kaman kwanaki din nan to tsagewar baki din duk yawanci rashin abubuwa rukunonin abinci din nan ne ke kawo shi Hajiya. Zai sa baki mutum ya rinka tsagewa sosai wani lokaci zai ga ma har yana jini.
To kaman wannan rukunonin ba da ca din ne ko ko akwai wasu rukunonin daban?
To shi wannan tsagewar baki din nan da ba da ca din nan su ne musamman suke kawo wannan.
To ashe matsalar ba ga mata kawai ba kenan.
To na mata in dai mutuna ciki in dai nata kaman ya tana da shi in ta juna biyu ne yake ƙara fitowa sai tsanani kwarai. Amma ko maza ma dole ka samu wadana abun ba ka bace ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan hajiya.
To yayi wata tambayar to ko da yake kai bayani wai ana gadin wannan cuta ne?
A'a ba gado ba rashin ci abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi.
To saboda haka yace meye magani ko kuma rigakafi?
Rigakafin dai mutum ya rinka cin abinci da ya kamata kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke faruwa ka je wurin likita akwai gwaje-gwajen da ake yanzu ilimin kimiyya ana iya daukan jininka a ga wani irin rukuno ne baka da su a sosai a jikinka yanzu ana iya yin wannan za a iya daukan jininka a gwada shi kuma anan kasashen cikin awoyi kadan za a iya gwadawa a tabbatar me baka da shi a cikin jikinka sai a ce ka soma sai a ba kwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwan a cikin jikinka.
Sannan kuma sai likita ya shawarce ka kayayyakin abincin da ya kamata ka riƙa ci. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla a gaida malamai sai kuma wani sati aji wani sabon shirin amma kafin shirinmu na gaba ga wannan.
Da zan kasance a ci aikin Allah koyaushe ko wace shekara abu ƙarin kuɗi na aka yi bisa gare shi koyaushe a ce duk shekara kuɗin haji ƙari na shi ke
awali mai kamiya muna fatan dai gwamnati ta tausaya game da wannan kuɗin da sun ga tsawala saboda ko ba komai bana abin ya yi tauri kuma bana abin kuɗin sun yi wuya. To duk wanda Allah ba iko har ya zuba abi ne kuma yanzu an kace shi ƙari kuma nan da kwana takwas ina fatan shugaban nan ƙasa su dan tausaya ma talakansu waɗanda Allah ba iko har sun ka yi kokari sun ka yunkuri sun ka zuba.
To ku biyo mu a cikin shirinmu na hantsi za ku ji su wake wannan kukan kuma ina suke wannan kukan kuma me wanda dalili yasa suke wannan kukan. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
‘Yan sandan ƙasar Faransa sun ce an kama wani mutum da ke ƙoƙarin afkawa gungun mutane da mota ƙofar wani masallaci da ke garin Créteil. Babu wanda dai ya ji rauni a wannan lamari na jiya Alhamis. Direban da ba a bayyana ba bai iya wuce shingayen da aka kakkafa a kewayen masallacin ba bisa ga cewar ‘yan sanda. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kuri'ar da ta samu goyon bayan dukkan membobin jiya Alhamis na rage ayyukan wanzar da zaman lafiya da ake gudanarwa a yankin Darfur na ƙasar Sudan ta kudu da kimanin kashi 30 cikin 100. Kudirin da Burtaniya ta gabatar ya samu asali ne bisa la'akari da ingancin harkokin tsaro da aka samu a Darfur ɗin da kuma matsin lambar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke fuskanta daga Amurka wadda ta buƙaci a rage dala miliyan 600 daga ayyukan wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanarwa. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya shaidawa ‘yan kabilar Cyprus na ƙasar Girka su daina tunanin cewa dakarun ƙasar Turkiyya 35,000 za su fice daga tsibirin da ke fama da rarrabuwar kawuna. Wannan ne mafarkinsu, ya kamata su farga daga wannan mafarkin su kuma yi watsi da shi. A cewarsa jiya Alhamis a wani taron tattaunawa da wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa anan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdu da ta taimaka min domin gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.